Washington DC. Man sauraron mu assalamu alaikum shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41 ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya a can kuma san kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com masu gabatarwa
Maryam Dauda
tare da ni Amina Bahari Auna
kamar yadda muka saba a duk ranar juma'a shirin yau da gobe na kawo muku abubuwa daban-daban kamar su al'adu nishadi da dai sauransu a yau 13 ga watan Disamba na shekarar 2019 filin na nishadi ne Wani matashin mawaki mai suna Alobobo ya bayyana abin da ke ci masa tuwo a ƙwarya da ƴan arewacin Najeriya.
Ni abin da ya fi ci min tuwo a ƙwarya shine yawanci abubuwan da ya kamata ya zama to cewa ƴan arewa suna ba mu dama muna yi. To ba sa ba mu dama. Kamar misali a yanzu zaki ga ko irin a communication company haka zaki ga abin da ya kamata a ce Bahaushe ne sai a nemo wai wani mai dan jin Hausa.
Kamar tallaka?
Talla.
Bayan haka kuma mun samu bakwancin Hassan Bukari wani sanannen mawaki daga Jamhuriyar Niger amma mazaunin Amurka ya ce asali shi dan jarida ne
eh waka ba shakka abu ciwar nake shawa bangare waka ba gida da aiki na kamar hudu jarida ce ina jarida ne to sai naga ta hanyar waka kana iya taimakawa fannin bangarori daban-daban
haka
musamman ma wayan mu al'umma kai kiran al'umma wajen zaman lafiya kwanciyar hankali ci gaba da kuma girka demokrasiya da sauransu
da karin bayani sannan kuma za ku ji hirar da muryar Amurka ta yi da Nura Mustafa waye wani matashi shi kuma mai wato dake a fannin fina-finan Hausa
to jama'a ku kasance tare da mu don jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe
sauraron mu bari mu fara da kawo muku hirar da Baraka Bashir ta yi da wani matashi mai harkar fina-finan Hausa
sunana Nura Mustafa waye ni darasar ni harkar Hausa film
directing kade kake
yi da dare kafin na fara darasin na fara yin acting daga nan kuma sai na rikide sai na koma darata
to da ka fara acting din kana fitowa a matsayin jarumi kenan
eh matsayin jarumi ma fi ni na farko na fara fitowa
eh yasa to kai rikide ka dawo kana directing
eh kisan kowanne bawa da akwai inda Allah yake ajiye shi akwai abin da zaka ka fara yin shi to sai kuma ka ga ba nan ce hanya ka sai ka dawo in Allah ya so sai ya dawo sai bi da kai sai ka ba hanyar taka to ni ina abin da na fuskanta kenan ina cikin acting then sai naga kuma na fi samun kwarewa a bada umarni sai na dawo sai na ci gaba da yi saboda wasu abubuwa da suka faru
shekaru nawa kenan da ka fara harkar film
shekara ta na kai shekara 17 da fara harkar film
17 kuma kai shekara nawa kana fitowa jarumi
nayi shekara akalla ta kai shekara biyar na fito a jarumi
sannan rubuwan shekara 12 ne ba da umarni kenan
shekara biyu na fito a jarumi shekara uku na fito ina yin daratin kuma ni ne jarum sannan sai na hakura da yin actor din kawai sai na koma na cigaba da daratin din kawai
ta me ne abin sha'awa a wani harkar tafin
da kike eh gaskiya abin da ya fara jan hankali na fara ni tun farko mutum ne wanda yake da sha'awan kallon fina-finai to sai naga a cikin fina-finan da nake kalla India America akwai wasu sakonni da nake gani har aka zo sai na fara kallon fina-finan Hausa fin sai nake ganin cewa to su ma harkar Hausa fin akwai wani sako ta yadda idan ka isar da shi zaka sami lada a gurin Allah kuma harka ce wanda nake dauke ta sana'a misali kamar a harkar fim abin da na dauka cewa idan mutum shi fim kamar wani abu ne na yadda zaka yada wani wata manufa ko wata aqida to saboda haka to sai naga matsayina na wanda nake ni ba Hausa kuma musulmi zan iya bada gudunmawa mai yawa idan na shiga ta wannan harka ta Hausa fim da farko abin da fara jan hankali na kin har na shiga na fare
kuma kana ga kana isar da sako ka gamsu da abin da kake yi
alhamdulillah masha Allah la quwwata illa billah gaskiya eh na gamsu gaskiya da wannan sana'a da nake shi za har ne wannan ma dadewar a cikin ta
to kana fuskantar kalubale
eh to gaskiya ni mutum ne wanda yake mai zarfin ciki ko dan na fuskantar kalubale ba ka sai mutane suka fiye ganewa ba
shin akwai ko babu
akwai kalubale
menene
kalubale shine na yadda har yanzu masu kallo basu ma fahimci menene pin din Hausa din ba ne da suke ganin mu kamar wasu mutane ne waɗanda marasa kirki ni wannan shine kalubale
marasa kirki kamar yaya
yagwa ta yadda misali kamar yadda ake ganin mu ba masu gyara bane kamar masu bata ainihin tarbiyya ne wannan shine kalubalen da yafi damuna
me burinka a wannan sana'a da kake
burina guda biyu ne na farkon na so ubangiji Allah subhanahu wataala ya daukaka ni a cikin ta kuma sannan na biyu ina so Allah ya sa in gama lafiya a cikin ta shine burinka rafa
kafin mu je ga hirar da muka yi da Hassan Bukari har ila yau ga baraka Bashir da Alobobo
shirin mu na nishadi yau bakwancin wa muka samu
sunana Anas Muhammad Bello wanda aka fi sani da Alobobo Mr. Normal
Mr. Normal
yeah
a fage na nishadi kai mawaki menene
ni mawakin hip hop ne Hausa hip hop
Hausa hip hop Me
sa ka zabi hip hop? Abin da yasa na zabi hip hop saboda duk yawanci zaki ga irin kakannin mu tsofaffi da dai wanda dai ba sa jin turanci suna cewa kuna jin wayancan waƙoƙin ana zagin ku kaza kaza to sai ni kuma sai na dawo da shi in form of Hausa sai su dinga jin kidan da ya ringa tafiya saboda zamani. Yanayin yadda zamani yake tafiya su mutanen mu sun fi son hip hop din. Sun fi son su dinga jin na tura to mu idan muka zo da wannan mu ma mukan zo da shi irin muna kiran shi
globalization.
Yeah. Global da local sai muka hada shi sai ya tafi
a daidai.
Da da iya inda muke ciki da kuma duniya wanda zai shiga duniya zai iya zuwa ko ina.
Kuma akan isar da sakonni?
Eh muna isar da sako sosai kuma sakon yana zuwa.
Wani irin sakonni ake isarwa?
Yi sako dama shi ta waka danganta da abin da kake so kai abin da kake gani saboda maybe abin da wani yake gani ba shi kake gani ba wanda wani yake ji ba shi kake ji ba to ni dai sakonni da yawa wanda akwai abubuwa wanda nake sawa a waka wasu karin magana da Hausa suke zuwa da shi wanda zai bar addini duka kafin zuwan addini da wasu kuma wasu sun zo bayan zuwan addini to ina giggyara wasu abubuwa a ciki da kuma wasu sako da dai nake kokarin fasin a cikin al'umma
misali
kamar akwai wani karin magana da ake cewa zaki ji kamar waka ne ta da ana cewa gyaɗar birni gyaɗar ƙauye to ni kuma sai na ce duka 'yan birni duka 'yan ƙauye na hada na gaishe ku barin wasu ne ya ji labari barin wasu ba su san na yo ba yawwa sannan akwai wata kuma da ake cewa wai wani abu sabo da ake zaki an ce wai sabon salo wai kiran sallah ko da wusir to mu ko muna so mu goge wannan saboda bai dace da addini ba to akwai wanda na kawo kuma sabon salo hamata adiraya yawwa eh to shine abin da
wato kai kana amfani da karin magana wajen waƙoƙin ka ne
eh gaskiya ina kokari ina sa wa'annan abubuwan saboda na dan yi karatu a bangaren wannan Hausa eh
ta nuna aka ce Mr. Normal da wata waka aka san ka
eh an san ni da rabo wata waka rabo
arera mana rabo
eh kadda karai na rabo kadda karai na rabo ba na rai na rabo nace da kafin na fara wakarwa ya bani jari mutane da yawa tari sun fi so su ganka kullum kana cikin wani ƙari motar ka babu mai sun fi so su ganka kana turi kana wari in ka zo cikin su su ce kauce can kai kana kauri ba mai taimaka ma ballanta na ya zo ya ma gori ba na san rena rabu
ni ma ta daga hannun kamar yadda kake daga hannun takaici sakon
wannan wakar ina nuna cewa rabo ne idan duk abin da yake rabanka ko a lantsan dan kake mutu gadin lahira zaka za a haɗu da
su.
Lantsan dan mutuga din nan. Ko ni a ƙarshe ko a ina kake? Yau wato kai
ko? Ka taso da mamawa ƙarƙa so kai kokko daga baya ne ka samu sha'awa.
Eh to lokacin muna da tun muna yara ni na ga mamun taso a cikin ɗan da yake geto haka sai na ga muna koro su da galan da waye. To kuma mun taso mun zo mun secondary school to a daidai za mu gama secondary school sai muka shirya mu yi waƙar fita daga makaranta. To tunda muka yi wannan daga nan kuma kawai ni sai nazarci.
Sai nazarci
da waƙa.
To aka an taɓa matasa?
Eh ina yin kokarin yin haka.
An taɓa waƙa nasu?
Eh ka bani sai ka so.
Wacce ce bakandamiyarka a lokacin?
Eh gaskiya bakandamiyata ita ce rabo amma a yanzu wadda nake ji da ita a yanzu ita ce kan mai uwa da wabi.
Kan mai uwa da wabi.
Ya.
Ita kuma aka yi ta.
Eh kan mai uwa da wabi irin zamantakewa ne mu'amalar mu da mutane wasu da dama za su so abin da kake wasu kuma duk komin gaskiyar da zaka nuna su kuma sai sun kika.
Nazmi ne mento din.
Eh shine mento dina.
Shi waye Nazmi din?
Naziru sarkin waka.
A'a to tunda shine mento din ka ka taba yin wata waka da ta yi kusan shigen irin tasa?
Eh.
Wace?
Mun yi waƙoƙi da yawa da shi
ne. Tare da shi?
Eh.
To wace kuka yi?
Akwai wata waƙa da muka yi sai haƙuri.
Ya take?
So, muna ba da haƙuri ne akan yanayin da ake ciki a yanzu.
So, na kunci ko ne?
Na irin yanayi dai ai kowane yanayi dai Ubangiji ne kowane yanayi ka ganka a ciki na Ubangiji ne. So in wannan gwamnatin ce in wacce ce dai kowane hali dai zaka shige shi. To mun yi wannan sai haƙuri.
Ya sai haƙurin take?
Ina cewa ana ta baku haƙuri abin ne sai da haƙuri kafin ka je kai haƙuri in ka je gunda haƙuri baka baro gunda wuri naka sai naka dadin zama ku wasu dabari ina so ne mu gudu tare dan mu tsira tare addu'a zamu ta yi kawai dan mu zuge tsire domin na duba kaf arewa babu wani bari makiyan mu ne suke so su gan mu duk a watsi wanda yayi haƙuri da babu Allah zai kawo masa wanda yayi haƙuri da kunci Allah zai buda masa wanda ya taimaki wani Allah zai taimaka masa Allah zai tallafa masa.
Ita kuma wannan an dan taɓa 'yan siyasa ne a ciki ne?
Eh ban taɓa 'yan siyasa ba amma dai kamar an taɓa ɗin tunda wasu wanda suke so su raba kayuwan mu 'yan arewa to muna nuna 'yan arewa naka-naka ne kawai dai wani lokacin za ka ɗan ji daɗin zama da bari amma fa naka-naka ne duk yadda naka yake naka ne.
Kenan kana a wannan waka tana nema ta haɗa kan 'yan arewa ne?
Eh shi muke nema mu haɗa kan 'yan arewa ya zamto cewa mun haɗu gu ɗaya mun san mutuncin kanmu.
Menene abin da ya fi ci maka tuwa ƙwarya a wannan harkar taka ta waka?
Abin da ya fi ci min tuwa ƙwarya shi ne yawanci abubuwan da ya kamata ya zamto cewa 'yan arewa suna ba mu dama muna yi. To ba sa ba mu dama. Kamar misali a yanzu zaki ga ko irin a communication company haka zaki ga abin da ya kamata a ce Bahaushe ne sai a nemo wai wani mai dan jin Hausa.
Kamar tallaka?
Talla. Sai a nemo wani mai dan jin Hausa sai yayi sannan kuma irin abubuwan da zamu dinga yi muna nunawa wa'anda ya kamata su san muhimmancin mu su daga su nuna cewa eh mu ma nasu ne. So ba sa yi mana zamu iya kokarin mu muna ta kokari mu nunan mu fito da al'adar mu da abin da kake yi na kwarai to yanzu ba shi ake duwa ba amma an ce abin gaskiya ko mun dadewa yana yin karko.
To kun taɓa korafi?
Ko ke
ga wannan matsala ta ku?
Ai mun korafi ma haƙoƙin mu korafi ne. Saboda tun ni fa waƙata ta farko ma sunan ta corruption.
Corruption?
Ya
take ita corruption na ai take ka fara
rera. To tuntunni na zaga nation na shiga dukkan section har na leka police station sun aje 'yan sanda a jection wasu su sai karɓar corruption ba su bin tsarin constitution sannan kuma politicians in an zo gun yin election ba a yi sai dai ai selection sannan ku duba education yanzu ko sai inda connection wannan shi ya bani tension yanzu ina yin calculation me zai zamto min solution gwamnati sai kin dauki action wannan shi yake bata nation
wannan ita kuma wannan da kai yi ta ka samu outcome ya mutane sai karbi ta wannan ta corruption
ita an karbe dan ni ranar da na yi ta to ni sai ne lokacin sai muke filin har mun zama mawaka daga yin waka an sa a radio kin gane to irin wannan na samu hope sosai sannan kuma daga baya wasu ka suna program da ita every week to
abin nufi mutanen gari ya
mutanen gari sun ji dadin ta to amma babu wani abu da wai zai zo ma income kawai sai dai a kalle ka eh shi yayi
yanda kake waƙoƙinka an taɓa samun akasi a ce an biyo ku ko an tsoratar da kai kuma makamancin haka?
Gaskiya ban taɓa samun wannan yanayin ba saboda ni dai na ga soyayya kuma na ga ƙiyayya dalili saboda lokacin da na taso a area mu sai da na dawo na kamar kowa ma baya suna lokacin da na dan fara yin bidiyo na fara suna so sai kowa ya daina irin naga kowa baya kaunata
to a takaice me babban burinka
eh babban buri na shine mu ga cewa ni dai dama ita waka irin rich and famous ake cewa ko to ni ko ban zama rich ba in zama fame legend in zamto cewa na zama legend a kasa Hausa na kafa wani abu wanda tunda in kai abu mai kyau zai dika ne har gadan baccin ka
Allahu barki mara maru boni kai sarki gare ka ka tai mai kita Najeriya ba uwan mu Najeriya ba mu nono Najeriya ba uwan mu Najeriya ba mu nono Najeriya ba Amurka Najeriya ba mu abinci Najeriya ga wa Amurka Najeriya ba mu inwa Najeriya kuma Najeriya Najeriya ake
Madalla a gaida Baraka Bashir da Alu Bobo. Masu sauraro kamar yadda kuka ji a baya a kwanan nan mun samu bakuncin Hassan Bakari wani sanannen mawaki dan jamhuriyar Niger amma mazaunan nan Amurka. Hassan ya bada dan takaitaccen tarihin sana'arsa ta waka a wata hira da suka yi da abokiyar aikin mu Madina Dahir Mai Shanu.
To da farko dai zan ce ina isar da su gargar suwa da fatan alheri ga dukkan daukacin ma'aikata a wannan shahararren gidan rediyo da kuma talabijin na VOA da kuma godiya game da kan kokarin da kuke na kawo gudunmawa domin ci gaba al'umma na duniya baki
ɗaya. Muna godiya sosai.
Na gode. Sunana Hassan Bukari, ni ɗan ƙasar Niger ne wanda kuma ina zama a nan Amurka a kusan shekaru 20 kenan a jihar Georgia musamman jihar Atlanta kenan. Kuma ina waka.
To a nan Amurkan ma waka kake yi?
Eh ba shakka a nan ne ma na fara waka ina cewa ni dan jarida ne a
nan. Masha Allah. Ka ce dummu ne dai.
Ba gida ne.
To ko zaka dan iya mana takaitaccen bayanin yadda ka fara wato yadda ka shiga sana'ar waka?
Eh waka ba shakka abu ce wanda nake sha'awa. Ban gadi waka ba a gida dan aiki na kamar hudu jarida ce ni dan jarida ne. To sai naga ta hanyar waka kana iya taimakawa. Fannin bangarori daban-daban musamman ma wayan mu al'umma kai kiran al'umma wajen zaman lafiya kwanciyar hankali ci gaba da kuma girka demokrasiya da sauransu kada haƙƙin mata da kuma taimaka ma yara to wannan ne dai gudunmawa ta dan amfani da muryata dan ka taimaka na gaba
to yanzu shekara nawa kana waka
to na kusa shekara ku 15 zan ce yanzu
eh ba shakka ka ce tsohon hannu ne
to muna san ya kasance tsohon
to yanzu a iya zuwa yanzu waƙoƙi nawa kai
eh to sun kamala aiki kenan
ko ba za ka iya tunawa ba
na waƙi da yawa lalle dai kamar na waƙi da yawa
sun kai bari in ce sun kai 50
a sun fi haka na
sun fi 50 sun kai 100
to za a ce aka koma sun na yi waƙoƙi da dama dai ba shakka
To a cikin waƙoƙin da kake yi waɗanne irin waƙoƙi ne ka fi mayar da hankalinka a kai?
Na yi mayar da hankali akan waƙa wajen zaman lafiya, wajen haɗin kai, wajen ci gaba na al'umma, musamman ma wajen kare haƙƙin mata da yara. Ba shakka da kuma yadda yanayin rayuwa take, da kuma musamman ma tsoron Allah. Ba shakka.
To kana yin waƙoƙin soyayya kasancewar yanzu ka san mawaƙan mu suna san waƙoƙin soyayya
to ba shakka kun san soyayya tana daga cikin musamman ma daga cikin fannin rayuwa ba soyayya kenan kun ga akwai dan wannan kadan ina waka soyayya kwarai da gaske musamman ma a rike amana kenan kabe da waka ta amana a rike amana soyayya don kana son mutum ka so shi da zuciya daya kan ka so shi dan ha'inci ko kuma dan yaudara to lalle daka ina ba da gurmuwa ta annan bangaren ma
to da farko dai ka ce ka anan Amurka ke zaune. Shekaran ka nawa a nan Amurka?
Eh, na kusa shekara 20 kenan. Zan ci gumi.
Tun kafin ka fara waka kenan.
Tun kafin ka fara. Shi yace a nan.
Okay, haka ka ce a nan ka fara waka. Na'am. To wace waka ce wakanka ta farko da ka fara waka?
Waka ta farko da na fara ita ce Maraya.
Maraya. Nan rera mana ita.
Maraya, mu dinga kare shi. maraya wayo abin tausayi maraya wayo abin kauna maraya wayo abin tausayi maraya wayo abin kauna maraya dan bai da uwa maraya ku dinga bashi yace maraya dan bai da uba maraya ku daina duka nei maraya wayo abin tausayi maraya wayo abin kauna maraya
Masha Allah. Ka iya waka gaskiya.
Koyo
dai na koyo. Ba wani koyo. Yanzu in nace zan daina maka waka, ai sai ka tashi ka gudu a nan.
Daga jin murya tukan suna sun daina waka.
To yanzu bari in maka wata tambaya. Tunda ka shigo gidan nan da nake ta kallon wannan sandar ta. Wannan sandar mecece? Ga ta tsuttar maciji, gashi kamar in ka zaro ta kamar za a ciro takobi yaya to wannan sandar.
Takobi bane, kin san tambaya ce da kike samu ko ina. Ina balago.
Duk inda zaka je da ita kake zuwa?
Duniya izan ta bare ta kula.
A nan kasar ma?
Ko ina duniya.
Ba maka kallon.
Ana dauka a bakin border, dauka a duba a gani me wannan sai a ba jakara ita.
Eh.
To babu shakka wannan sanda
To masu sauraro har yanzu dai kuna tare ne da shirin yau da gobe daga nan sashen Hausa a birnin Washington DC inda agogon mu ke cewa karfe 10:51
to Amina na san masu sauraro za su so su ji tarihin wannan sanda ta Hassan Bakari amma kafin mu je ga wannan ku dan shakata da wannan wakar
shirka ce Allah shine abin gaskiya idan ka imani da la ilaha illallah
haka
ba shakka lalle wannan sanda ta akwai tarihi a gare ta zan wannan san cikar da farko ne ma zan gaya miki kana na shiga wani hali kamar Allah madaukake sarki ya faɗi cewa idan kun yi imani da nisan jaraba na shiga wani hali wanda Allah ya jaraba na ciki to sai na roƙon sa ya bani hanya ya gada min hanya ya san dala amma mamaki kuma abin alashiri wannan magana gaskiya ce kuma na rantsuwa da Allah shine ake rantsuwa da shi na wani mahalki ne ba mahalkin kuma da sani tashi ci gaba da rayuwa
mutu
gaskiya na mahalki murya daga sama ta ce mini Hassan barin gwada maka abin da nake da iko a kansa aka ba ni ruwa ake zuba kasa da zuba a kasa ya ce karanta na karanta ruwan daga zuba kasa zama Allahu. Ruwan daga na karanta ka tashi Allahu ya zama mace jisai ne. Na rantsa da Allah ya lashi na. Ina gudu da safe na tashi. Cikina bani da na bude bakin kofa gida na sai ga hannun tsatin mace. Mun wani aran nan. Na ji tsoro sai na dauko Alkur'ani mai girma na bude suratul Baqara na fara karanta. To akwai dai abin da ba za a faɗi ba. Babu shakka.
Haka. To sai ga ka a Washington DC me ya kawo ka nan?
To lalle na zo da yin ziyara ofishin jakadancin mu da kenan. Sa'ad da jakadan mu da sabon jakadan mu shi gaisuwa kuma ka ziyara anan wurin kuma shi ofishin jakadancin Mali in ya ta'aziya. To da farko dai na zo ne don in tattauna bisa kamar babban taro wanda za mu yi idan Allah ya kaimu 20 da 5 ga watan January kinan da muke a ciki idan da sai zo gobe. Sakan wani babban wasan da yake a kowace shekara biyu dan karfa hadin dangantaka tsakanin Niger da Amurka da kuma Afirka baki ɗaya da Amurka. Wato R-Eclipse Culture Niger USA.
Ki zaka je kai waka
ki. Dami babban biki za a yi babban biki za a yi
nan da. To yana da kyau.
To shi yasa na zo nan kuma in ka muku ziyara kuma in wace option da karancin mali in yi ziyara ta aziyar su a bikiya ta khaira a bikiyar ta rasu. Babu shakka.
Allah sarki. To a cikin waƙoƙinka wanne ne waƙar da tafi kwanta maka a rai da ka fi so duniya?
So in ce akwai waka Niger. Na ma kasa ta waka don kisan idan muka dauki misali a kasashen mu na Afirka akwai tashin hankali daban-daban a kasashe da dama na duniya musamman da sauransu. To da yadda ubangiji madauki sarki Allah ba mu kwanciyar hankali a kasar mu ta jamhuriyar Niger. To la waka don haɗin kai ƴan kasar mu al'umma mu guda ce da mai zaman lafiya mu haɗa kai kuma so makwabtan mu.
To ko zaka rera mu waka? Ka san zan tambaya zan ce ka rera mu. Dan tun da na ji murya kaɗa zu kai ma ka san sai na ce ka ƙara rera mu.
Al'umma mu guda ce Niger. Al'umma mu guda ce Niger. Idan ka shigo Niger za ka tabbata cewa ka zo ƙasa mai tsaro. Al'umma mu guda ce Niger. Al'umma mu guda ce Niger. Idan ka shigo Niger za ka tabbata cewa ka zo ƙasa mai tsaro. Hausawa al'umma mu. Labar mawa al'umma mu Niger to gurmawa.
Masha Allah, wani tafa maka.
Nagode.
Gaskiya kana kokari sosai, ya kamata ka koya min waka.
A ki iya waka, ko ke zuci kamar ina.
Lallai kam. To Mallam Hassan, ya kake kallon maganar rashin zaman lafiya a kasar Niger da Najeriya?
Kin san ina daga cikin abin da ke ci min tuwa kwariya, kwarai kuwa. Domin kasashe guda biyu ne zan ce kasashe guda, kasa ɗaya ce. Al'umman Niger, al'umman Najeriya mu duka ɗaya. Ya kai inda ma na yi waka a Najeriya da na roƙon Allah ka zaman lafiya a ƙasar Najeriya. Babu shakka shugabannin ƙasashen namu suna yi ƙoƙari don ka zaman lafiya, amma kuma ya kamata mu kanmu al'umma mu koma ga Allah. Mu koma ga Allah mu gyara halinmu kuma mu ci gaba da addu'a. Kuma haɗa kai a san da cewa zama ƙasa al'umma guda ce. Faɗan manoma da makiyaya ya kamata wannan abu a kawo ƙarshensa. Dukkanmu al'umma ɗaya ce kuma mu ji tsoron Allah. Kuma gabatar namu su ma su yi aiki da ƙa'ida don shi shugabanci abin ne wanda Allah ne ke ba mu bawa shi, kuma yana zaɓin mutane na musamman ne ya ɗaukaka su bisa kan al'umma. Kenan a sarki yau ne daga can za ta fara manyan ai adalci ai tsoron Allah ƙasa za ta shiryu. Allah ba mu zaman lafiya tsakanin Niger da Najeriya kuma dukkan Afirka baki ɗaya.
To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sabaka kenan a cikin shirin namu na yau, a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da injiniya mu na yau Mr. Lopes tare da abokiyar aikina da ta taya ni gabatarwa Maryam Dauda. Ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC ke cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya.
Al'ummanmu guda ce, ba mu haɗa ba bambanci. Rayuwar mu ce taba mu dan ka shigo Niger ba ka tabbata cewa ka zo ƙasa taro. Al'ummanmu guda ce, al'ummanmu guda ce, babu haɗa ba bambanci. Hankalin mu shi ya ba mu rayuwar mu ce taba mu. Idan ka shigo Niger za ka tabbata cewa ka zo ƙasa a cikin.